Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma danon duka akan zangon FM. Baya ga haka kuma a duk lokacin da mai sauraro ya ga dama zai iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum, tare da fatar kun tashi lafiya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Aliyu Mustafa wanda zai karanto kanin labarai.
To, kungiyar ISIS ta ce ita ce ta kai wani mummunan harin da aka kai a Afghanistan, aka yi asarar rayukan mutane da yawa, yayin da India kuma yawan mutanen da suka rasa rayukansu a hatsarin jirgin kasa ya karu. Sannan yayin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ke cewa ya san abin da zai yi ranar farko da kama aikinsa, na bayyana damuwa game da yadda zai raba kansa da harkokin kasuwanci da kuma mulki.
To, bayan kun gama jin labaran duniya yau Talata 22 ga watan Nuwamban shekara ta 2016.
Jami'an tsaro sun hubbasa inda kuma aka samu nasarar kakkubuto a mutane goma da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a wani satin da ya wuce.
Mai magana da yawun ministan babban birnin tarayyar Najeriya Malam Muhammad Musa Bello yake bayanin mutane goma da aka ceto bayan an sace su. Muna da ƙarin bayani sa'annan kuma.
To, mu talaka banda zaluncin da ake yin ana zalunta mu ta wuri daya, ta nan wurin waye muke samun sauki? Daɗannan ma hannan ma zaluncin za a biyo shi.
Wani bawan Allah kan yiwuwar ƙila gwamnatin Najeriya ta fara karɓar haraji daga hannun masu amfani da wayar GSM, shi ma muna da ƙarin bayani. Kada kuma amince kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya.
Jama'a barkanku da asuba. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin bam na kunar bakin waken da aka kai a wani masallaci na 'yan Shia da ke Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, wanda mutane akalla 32 suka halaka, a cikinsa wasu fiye da 80 suka jikkata. Rahotanni sun ce dan kunar bakin waken da kai wannan harin ya shige cikin wannan masallacin da ake kira Bakirul Qulum, ya sade da sauran jama'a yayin da ake gudanar da wata hidima a cikin masallacin, kana da tad bomb din da ke makale a jikinsa. Babban kwamandan hukumar binciken laifuffuka ta birnin Kabul, General Faridun Obaidi, ya gaya manema labarai cewa dukkan waɗanda wannan harin ya shafa fararen hula ne. Tuni dai shugaban ƙasar ta Afghanistan Ashraf Ghani ya lanci harin, wanda ya ce makiyan ƙasar tashi ne suka kawo shi.
A can ƙasar India kuma yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sakamakon hatsarin jirgin ƙasan da ya faru a can yanzu ya haura zuwa mutane 142. Kuma ma'aikatan ba da agaji sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa ne ma jimillar matattun ta zarce haka saboda waɗanda jirgin ya danne. Haka kuma zuwa yanzu ma'aikatan ba da agajin sun nemi, wato sun samu nasarar fiddo mutanen da suka ji rauni fiye da mai tanda 20 da ke cikin jirgin, wanda ya saki hanyarsa a ranar Lahadi lokacin da yake tafiya tsakanin biranen Indore da Patna da ke jihar Uttar Pradesh. Ya hare zuwa yanzu dai ba a san dalilin da ya sa tarragai 14 na jirgin suka saki hanyar jirgin ba, yayin da Prime Minister India Narendra Modi yake taya mutanen ƙasar juyayen abin da ya faru. Ministan sufurin jiragen ƙasa na India ɗin Suresh Prabhu ya yi alƙawarin gudanar da gagarumin binciken neman sanadin aukuwar hatsarin.
To, kuna jin labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. Shugaban Amurka da ke jiran gado Donald Trump ya ce aikin farko da zai fara kammalawa cikin kwanaki 100 na farkon kamun mulkin nasa shi ne aiki guda tak, saka Amurka ta zama ta farko akan duk wani al'amari da ke gabansa a duniyan nan. A cikin wani sakon da ya daura akan dandalin duniyar gizo na YouTube, Trump ya ce ya umurci mukarabansa masu shirye-shiryen kama ragamarsa ta mulki da su lissafa mishi abubuwan da zai yi a ranar farko ta kama aikin nashi. Ya ce duk waɗannan ayyukan dole ne su kasance manufarsu guda ce, ita ce ta maido da dokokinmu da kuma ayyukanmu ga jama'armu. Trump ya ce ɗaya daga cikin matakan farko da zai zartarsa a ranar farko da kama aikin nashi shi ne ya fitar da Amurka daga cikin ƙungiyar bunƙasa harkokin kasuwanci da haɗin kai ta Trans-Pacific da kuma neman sake shata ƙa'idojin da ke cikin yarjejeniyar da fata.
A halin yanzu kuma masana sun ce ɗaya daga cikin matsalolin da sabon shugaban Amurka ɗin mai jiran gado Donald Trump zai fuskanta shi ne yadda zai iya zama hannunsa daga harkokinsa na kasuwanci bayan ya tsare kan ragaman mulki, abinda ake ganin zai yi mishi wuya saboda sabo. Shi Donald Trump ɗin shekara 70 da haihuwa ya ce yana son ya miƙa aikin gudanar da harkokinsa na kasuwanci ga manyan 'ya'yansa guda uku, Donald Trump Jr. da Eric da kuma Ivanka, don ya nuna cewa yana aiki da dokokin da suka haramta wa shugaban ƙasa raba hankalinsa tsakanin mulki da wasu hidimomi na ƙashin kansa. Sai dai dokokin sun nemi ya hannunta harkokin kasuwancin nasa ga wani gungun mutane da ba su da alaƙar jini da shi, waɗanda kuma za su iya aiwatar da duk abin da suka ga dama ba tare da sun sanar da shi ba. Wasu masana na ganin cewa zaman Donald Trump shugaban Amurka zai iya yin tasiri wajen bunƙasa harkokinsa na kasuwanci, wanda kuma zai iya janyo cece-kuce daga wasu ɓangarori na masu faɗa a Amurka.
To, a ƙashe iyaye da dama a na Amurka suna cikin juyayi sosai bayan wani ƙazamar hatsarin motar ɗaukar 'yan makaranta da ya auku jiya Litinin, da kuma yara ƙanana har guda 6 suka rasa rayukansu a birnin Chattanooga da ke jihar Tennessee. 'Yan sanda sun ce yara ƙananan kamar 35 'yan aji 5 na makarantar firamare ne suke kan motar safar lokacin da abin ya faɗi, wato motar ta faɗi kuma ta juya. Jami'an yanki na Chattanooga dai sun ce yara 23 aka ɗauka zuwa asibitoci daban-daban da ke wannan gari. Shi ma a tona janar na yankin Hamilton ɗin inda abin ya faru, Neil Pinkston ya ga kafofin watsa labarai cewa 5 daga cikin yaran a nan take suka mutu inda aka yi hatsarin, na 5 kuma ya cika a wata asibiti da aka kai shi.
Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, sace mutane ya zama ruwan dare yanzu a Najeriya, domin ko a shekaran jiya ma sai da wasu suka sace tsohon ministan harkokin wajen Najeriya Ambassador Bagudu Hirse. A halin da ake ciki yanzu dai, ministan babban birnin tarayyar Najeriya Malam Muhammadu Musa Bello ya ba da sanarwar cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun samu nasarar kubutar da wasu mutane 10 da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a kusa da Kuje Abuja, kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya aiko mana da rahoto.
Da yake jawabi a taron manema labarai, ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello ya ce rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaro sun kubutar da mutanen nan guda 10 da 'yan bindiga suka sace a garin hukumar Kuje suka yi kuma garkuwa da su. Malam Abubakar Sani shine kakakin ministan na Abuja.
Mai gima minista ya sanar da duniya akan irin gagaruman nasaran da aka yi, inda aka samu aka kubuto mutane 10 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a wani satin da ya wuce. Jami'an tsaro sun hubbasa, inda kuma aka samu nasarar kwato waɗannan mutane.
To, galibi idan an samu irin wannan yanayi na garkuwa da mutane, wani lokacin akan biya kuɗin fansa kafin a samu a kubuto da mutanen. Waɗannan mutanen ya aka yi a kubuto da su?
Babu wani maganar kuɗin fansa da aka biya a wannan. Wato, gagarumin shiri ne wanda yake jami'an tsaro suka yi na haɗin gwiwa, inda a ciki akwai jami'an 'yan sanda da sojoji da waɗanda aka fi sani da civil defense suka yi gagarumin shiri, in suka kewaye inda mutanen nan ke zaune, sannan suka samu suka tarwatsa su, aka yi nasara aka kwato waɗannan mutane wanda yake yanzu haka suna nan cikin lafiya.
Ministan na Abuja ya ce a daidai lokacin da ake kokarin kubutar da waɗancan mutane guda 10, wani jami'in tsaron farin kaya ya rasa ransa sakamakon rashin lafiya da ya samu a daidai lokacin da ake wannan aiki. A daidai lokacin da muke hada wannan rahoto ne kuma muka sake samun labarin sace karin wasu yara guda 3 a dai karamar hukumar ta Kuje. Umar Suleiman na daga cikin waɗanda aka yi awon gaba ba da yarsa yar shekara 2.
Ni ba ina da wani abu ne mai wani zai doka ya ta yi nan neman wani kudi. Ni na an kama ta shekarun jiya ne. Yau da nake maka magana kuma yau akuje muna da ran an kama yaya guda biyu kuma yau din nan.
Yanzu dai fashi da makami da kuma yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa a wasu yankunan birnin Abuja na ƙara cusa fargaba a zukata mazauna birnin. Kuma kakakin ministan Abujan Malam Abubakar Sani ya ce suna daukar mataki.
Don tabbatar da ayin rigakafin faruwan irin haka nan gaba, mai girma minista ya bada cikakken goyon baya ga jami'an tsaro inda yake za su ƙara himmatuwa wajen sanya idanu akan abubuwan da ke faruwa a dazuzzukan da ke kaiwa da birnin tarayya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Akwai yiwuwar kila gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara karbar haraji daga hannun masu amfani da wayar GSM. Akan haka, wakilin sashen Hausa a birnin Lagos, Babangida Jibrin, ya nemi ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos din.
Gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya, Chief Godwin Emefiele, ya bayyana cewa gwamnati na duba yiwuwar kagaba haraji ga masu amfani da wayar salula a Najeriya da nufin samun kudaden shiga. To sai dai kuma gwamnan babban bankin ta Najeriya ya ce wannan mataki ba zai shafi masu karamin karfi ba, domin kuwa za a dinga cazon wannan haraji ne daga wayanda suka buga wayanda ya haura minti uku kacal. Abinda kuma ya ce da kyar za a samu talakan da ke buga waya ta minti uku. Na tambaye wasu mazauna birnin Lagos yadda suka ji game da wannan shawara da gwamnan na babban bankin tarayyar Najeriya ya ce gwamnati na yiwuwar dauka a nan gaba.
Zai samar da kuɗi in akai hakan.
Amma talaka ba ganin za a matsa mishi.
To ai mafi yawanci talaka wani ba kowa bane ba zai yi wayanda ta wuce ta minti uku. In ta wuce ta minti uku ko to abinda ma dai za a cira ba zai dame shi ba, saboda haka nan ma bai kira ma network suna owa mashi test message an cira mashi kaza. Kana sa da charge ka naira 50 ko naira 100 sai na toyo maka message an cire maka naira 50 naira 20 baka san ko na me ba. To kuma gwamnati ba za ta cire abin da ya kai kwatan kwacin wannan ba. To dan haka ni wannan a minti uku na sa a rana talaka, wani in dai talakan ne da wayaye wayar da ta kai minti 10 a rana in ba dole ba.
To mu talaka banda zaluncin da ake yi mu, ana zalunta mu ta wuri daya. Ta nan wurin waya muke samun sauki, daɗannan ma hannan ma zaluncin za a biyo, hannan ma za a biyo mu da zaluncin a ce a rika cire musu kuɗi.
Ai gwamnan ya ce talaka bai wayan da ya wuce minti uku.
In bai yiwu a ce talaka bai waya da ta wuce minti uku. Talaka na wayar da ta wuce minti uku, kawai dai zalunci ne, zaluncin da ake so kuma a ƙara ƙirƙiro da wani zaluncin.
Kuɗaɗen shiga gwamnati ke nema, kuma kun san ba ta da shi, ba ka gani ya kamata?
In banda kuɗaɗen da gwamnati ke samu ta wuri da yawa, gwamnati na samun kuɗaɗen shiga ta wuri da yawa, ba dukun da suke samu har sai sun zo sun ce ta wurin waya. Kuma
a cewar gwamnan dai, gwamnati za ta iya samun naira biliyan 100 a ƙarshen kowace shekara a harajin da za ta cire daga kuɗaɗen da ake bugawa na salula da hannun jama'a. Najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke da yawan masu buga wayar salula, abinda kuma ke kawo kamfanoni masu zaman kansu da ke samar da wayar magudan kuɗaɗe na shiga. Gwamnati dai ta rasa wayannan kuɗaɗe ne sakamakon cefanar da kamfanin waya ta ƙasa, wato Nitel, da aka yi a shekarun baya. Yanzu dai abin jira a gani shine ko 'yan majalisa da kuma ita kanta gwamnati da ma talakawa za su amince da wannan shawara na gwamnan babban bankin na Najeriya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Mun gode Babangida. Kada kuma a mance waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Shi yasa muka ga cewa yana da kyau a talaba mata domin sun samu kuɗin mota, zai zama kind of encouragement.
Hajiya Maryam Bindo kenan, matar gwamnan jihar Adamawa, a lokacin da suka kaddamar da wani shirin shawo kan matsalar mace-macen mata masu juna biyu da yara tare da kungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF. A kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na ƙarfe 8 na safe a gogon Najeriya domin jin ƙarin bayani. A halin yanzu kuwa a dakaci tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Gwamnatin Ghana ya produce 6 million, 6 million, 6 million sannan kuma computer da 30,000 kudurita ba yara na primary.
Ni wannan labari wai computer an ba yaran primary mai yaron primary zai da computer ya gani computer yaron primary zai kai da kace yara ba su yi school ma ina ya hajjo fa akwai wanda suke karatu a kasan Ghana wanda ba su na cikin classroom ba to ina computer ne aka ba su wallahi tallahi tunda aka yi kasan Ghana na wani gwamnati da yayi batun taimako lafiyar mu ya kai wannan gwamnati da in Allah za ta fadi ba da wani atan lokaci ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da ko a nan sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai ina gaskiya cewa hukumar zabe ta Ghana tana hada baki da jam'iyyar da ke mulki ta NDC domin a kulla magudi a zabe mai zuwa.
Ka san kaman ayyukan da muke yin tare da su muke yin kowane aikin da zamu yi muna kira political parties nan su zo mu da su mu zama mu tattauna mu yi sira before mu implement wani aikin da zamu kowane activity da muke yin suna tare da
Yusuf Ayuba kenan karamin director sadarwa a hukumar zaben Ghana. Shi ko Alhaji Aminu Abu mamba ne na kungiyar sadarwa ta babban jam'iyyar adawa ta NPP ta ƙasa. Ya ce har yanzu suna kan bakansu cewa ba su gamsu da aikin hukumar ba.
Da abin da matan nan take mu ba ma gari ba ma mu kadai bane da sauran kananan jam'iyyoyi duka jam'iyyar da take rike da mulki ita kuma ne wanda ta bata wannan matsayin to su ne kawai ba su da matsala da ita.
To amma Alhaji sun ce duk wani abin da suke yi tare da ku suke yi ya ake yi kuma ba an kare kuma ku dawo ku ce kuna da matsala da shi
a to ai na iya yi tare da kai amma kuma in ka wuce kuma in canza ai muka yi tare da su din nan in aka wuce sai su canza in suka canza kuma sai mu gani ba wanda zai jifa ma shugaba Muhammad Kura sai dai ya nemi ya yi murdiya kuma murdiya din nan kuma ba zai yi bane yanzu ya sha mu mun warke ai yanzu mu da shi ne kud da kud kuma za mu tabbatar da lalle lalle mun kasa mun tsare mun raka.
Alhaji Naziru Sa'id babban jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NDC mai mulki kuma ya ce zaman lafiyar ƙasar ya ta'allaka ne a kansu.
Ka kamanta yau Ghana annun jam'iyyar NDC yake yanda za mu tattara mu kawo zaman lafiya ya zama tilas ne a kanmu. Ai ko dama ko ina ne za a yi zabe za ka ga mutum da ya ga alamun ba zai yi nasara ba sai ka ga yana fito da wani hanyoyi ko ina ne duk duniya baki daya abin demokratiya ma wanda suka kosa kamar irin Amerika yau mun ga irin wa'annan zattuttuka.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da wannan hirarraki da kai mana da jigogin da abin ya shafa kan zargin da ake na cewa ana so a shirya magudi tsakanin NDC da kuma hukumar zabe. To in dai gare ga lafiya yau sauran kwanaki 15 daidai a yi gagarumin zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin Ghana ɗin a ran 7 ga watan Disamba nan da za a shiga. Saboda haka ci gaba da muhawarar da muka soma kan zaben tsakanin jigon jam'iyyar adawa ta NPP ambassador Shu'aibu Musa Sharif wanda aka fi sani shi da lakabin Baba Alhaji wanda ma tsohon jakadan Ghana ne a ƙasar Gini da kuma Yusufu Jaja wanda ko bayan zaman sa dan takarar majalisar dokoki a zaben nan a ƙarƙashin lemar da wato jami'ar da ke mulki ta NDC har ila yau shi kanin shugaban Ghana ne mai ci yanzu wato John Dramani Mahama. To za mu fara ne inda su biyun suke tacece kuce ko jayayya da junansu akan wasu daga cikin shirye-shiryen inganta rayuwar mutanen Ghana wanda kuma kowacen suke cewa a yi ta ta yi shi kamar batun inshore kiwon lafiya.
Kai farko kai magana batun sha'anin kiwon lafiya that is health national health insurance scheme. Tambayi su ya bata shi mun kawo muna taimaka ma bayan Allah aje a biya kudi zuwa kuce don ku zuwa ku biya a biya 1 billion tambayi su kudi sun yi biya 1 billion bari sauka dai bari sauka kai mai na batun education ya hakuri ka bari sauka
malam Yusuf bari sauka bari sauka kana da lokaci bari sauka ci ga bari so nake koya ji abin da kuke faɗa
bari national health insurance scheme da mu kawo wanda mutum bai zata zai je biya ya je asibiti a duba shi saboda abin nan suka yi kace wa'in sun zo da su mai da abin nan shekara ciki zaka biya 1 premium ya zaka biya 1 premium kaka ya kuɗi so daya shi ga insurance kuma a shi kowane shekara ya kamata ka biya kuɗin insurance don kace zaka ga shi yau national health insurance scheme wanda ake duban mutane talakawa ya baci ya su bulbule ku yi magana batun education mu muka ce in muka zo gwamnatin yanzu zamu ba da free senior high school zamu ba da lambar yara su ce kuce ba mu iyawa kuce mu guda muku tunda zamu yi mutum muku guda muku from A to Z tunda za yi da inda za a samu kuɗin amma yau an waye gari kun zo kuma kun ce kun yi free senior abinda kuce ba mu iyawa shekuru ku je ku fara mu muka fara gina secondary 200 lokacin da ku gina 200 na ku gina kace 125 ya za ka kai wannan
to tsaya na tsaya ambassador Allah Sharif tsaya haka bari su be shigo malai su shigo ka fada zamu ci gaba zan bashi
dama da haka ma da yayi shirin ya ji ne nace ga batun karatu ga batun health shi na fara batun karatu ya zaki ga wai su suka ce sun kawo free SHS muka ce be yi inda yana cin gari ko kuwa yayi siyasa sosai da ya ganka mu mu ce be yin ba asar da year 2012 da muke campaign muka ce ya da ka ce free SHS ko waya ta shi da zo da karatu na wurin zama ai karatu da kunan karatu be ishe mu in ka ce free hakan ga ko waya ta shi zo na da samu makarantar su karatu da shi mu muka ce kamar lokacin nan kace da kai free ka kawo masala
amma abin da yace malam Yusuf yace sun ce za su yi kuka ce a bai kamata su yi ba kuka zo kuma kuka daman suna zargin ku da cewa kun saci ideas din su ko kuma tunanin su kun yi abubuwan da suka
ni da kyau ka understand abin da ke son fadi shekara dari 2012 na suka fadi kamar da zo su yi free SHS ba mu ce bai yi ba kuka ce in kuka ce free SHS secondary school free ko waya ta shi yazo ya ce dai secondary school na makarantun da mutane za su zama ciki wadanda ke nema bai kai mu sai mu muka ce ba a ku bar mu fara ba mu dina makarantu farko muka tsaya makarantu daga baya muka zo muka ce free duk wanda dai zo duka ya samu makarantar da dai ce akan haka shugaban mu John Dramani Muhammad yace ya dina makarantu secondary guda 200 a kasan Ghana duka ne ke ci muka asof nan da muke magana ga shugaban mu John Dramani Mama ya ci na secondary guda 123 ana cikin tafiya za ta yi har 200
to ina magana health insurance dai magana kiwon lafiya fa da yace ya sun kawo batun insurance
kafi in ji batun health insurance yan kuri ka dini batun karatu yau muna gana ga primary government jo Mahama ya produce standard sakalmuna na yara guda 10,000 aka rama yaran su kurai textbooks na ake use ake gora ma yara karatu government Ghana ya produce 6 million shida sannan kuma computer dubu 30 ta rubuta ta ba yara na primary
ma Alhaji Sharif dukkan labarin wannan abubuwa da yake cewa an yi
ni wanda labari wai computer an ba yaran primary mai yaron primary zai yi da computer ya gani computer yaron primary zai kai da kace yara ba su yi school ma ya hayyo fa akwai wanda suke karatu a kasan Ghana wanda ba suna cikin classroom ba kwanan da ma daga can arewan mu arewacin Ghana an ji a ga wasu yara suna nan a kasa suke kwance suke abin nan to ina computer da aka ba su mu dai ba mu gani ba
amma abin da ka tambaya Alhaji Sharif abin da nake tambaya ka Alhaji Yusuf ya bada ina zuwa Alhaji Sharif Alhaji Yusuf ya bada lissafi na abubuwan da yake sun yi na littafai na makarantu ko a lokacin ku ko kuma a lokacin yanzu in kun samu gwamnati me kuka yi a wancan baya da ya kai wanda suka yi a fannin ilimi
wannan free exercise books ma da ake ba yaran makarantu wanda shi ba zance tun lokacin kurma ake ba mu ma lokacin mu ba su da dama ai abin da muke mai da muka zo ya ban da labari nace ma lokacin nkurma ana ba da books amma duka mun je school lokacin nkurma an ba mu books an ba mu uniform lokacin da muka zo mu kuma lokacin MPP mun ba da books mun ba da uniform duka an yi shi kace ma shi gwamnati ya tafiya amma kin da za a yi kasha wanda zai iya ya kaddi ai muka ga kaman ana mutsan kuce to mun zo mu secondary school na mun mai da shi free aka ce ba mu ilimi to yo aka waye gari kuma ku zo kuna yi ko waye sai irin zabin da ke cikin kasan yanzu saboda shi mu ya mun sai irin abin da mutane ke faɗi wannan gwamnatin dai in Allah za ta faɗi ba da wani batan lokaci ba
to mu je Yusuf
kana ji
eh
ina mini magana shi ya bar na tuna da wani mawaki wai gulbi na gudu maki ya wai rijiya ne to ba damuwa tunda ba ta gani ba kowa duniya ya gani su wa su gani ba damuwa batun health da yake kawo wallahi tallahi tunda aka yi kasan Ghana ba wani gwamnati da yayi batun taimakon lafiyar mu ya kai wannan gwamnati
kun gina wasu asibitoci ne
daga ina tun asibitoci ina zuwa yayi shiru ya ji ai ina magana ne dan fadi kiran ya fadi muna aka ce teaching hospital ne a gina hospital na hal sai ya ana karantar da mutane su zama nan su sai har da tuti gwamnati ga tsakanin shekara biyar ga suna gina teaching hospital 617 da rishida da 17 bed capacity hospital da yake nan an samu gado 617 sannan kamale kuma kamale teaching hospital
ana kara second phase mun samu gado gudan gado 400 sannan kuma gwamnatin Ghana a jagorancin John Dramani Mahama ya ce kowane region ya kamata samu regional hospital sauran region na basu da shin nan yana jina regional hospital guda 4 guda daga Accra Ridge yana expand 420 bed capacity expansion.
To, Malam Yusuf, dole mu rinka yi muna takaitawa tunda saboda lokaci kuma akwai abubuwa da yawa da zamu yi magana, akwai abubuwa da yawa da kusa magana. To,
idan kare shi yanzu. To, abin da nake da shi fari ambassador shine a karshe dai batun asibitoci tsakanin shekara biyar ga gwamnatin John Dramani Mahama ya gina asibitoci da polyclinic, the hospital, the teaching hospital mun samu 6,000 bed capacity expansion.
To yayi haka nan, yayi haka nan. Ambassador, me zaka ce mishi a gurguje game da wutar lafiyar nan dan zan shiga magana.
Asibiti ina magana, a nawa aka gina wannan asibitin?
To in Allah ya kai mu shirinmu na gaba zamu duba maganar cin hanci da rashawa a Ghana ne. Sannan kuma wai gaskiya ne wani tsohon shugaban Ghana ya taba yin wannan magana?
Lokacin su aka yi cin hanci da rashawa har shugaban kasan su, shugaban kasan mu lokacin na party su an yi kifari wacin anci da rashawa ba kansu ya fara ba, ya fara ne a tun lokacin Annabi Adam.
To sai a biyo mu a shirinmu na makon gobe a ji. Yanzu kan muna godiya ga su baƙin namu Shu'aibu Musa Sharif wato Baba Alhaji na jam'iyyar NPP da kuma Yusuf Jaja na jam'iyyar NDC mai mulki da kuma Baba Yakubu Makeri da ya taimaka aka shirya shirin nan. A madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwato a Washington.
To kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Ƙungiyar ISIS ta ce ita ce ta kai harin bam na ƙunar baƙin wake da aka kai a wani masallacin Shia da ke birnin Kabul na Afghanistan, inda mutane 32 suka mutu, wasu fiye da 80 suka jikkata. Rahotanni sun ce ɗan ƙunar baƙin waken da ya kai wannan harin ya shiga cikin wannan masallacin da ake kira Bikirul Ulum, ya sade da sauran mutanen da ke ciki, sannan ya tada bam ɗin da ke jikinsa. Babban kwamandan hukumar binciken laifuka ta Kabul, General Faridun Obaidi, ya gaya manema labarai cewa dukkan waɗanda wannan harin ya shafa fararen hula ne. A Indiya kuma yawan mutanen da suka rasa rayukansu a cikin hatsarin jirgin ƙasan da ya faru a can yanzu ya cira zuwa mutane 142, kuma ma'aikatan bada agaji sun yi gargaɗin cewa mai yawa ne ma jimillar mutanen wanda suka mutu za ta zarce haka, saboda akwai mutane har yanzu da jirgin ya danne su. Ha kuma izuwa yanzu ma'aikatan bada agajin sun samu nasarar fitowa da mutane kamar 220 wanda ke cikin wannan jirgin da ya saki hanyar shi a ranar Lahadi lokacin da ke kan hanya daga Indore da Padana da ke a jihar Uttar Pradesh. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce aikin farko da zai fara cikin kammala wato a cikin shekaru kwanaki 100 kai na farko na mulkin nasa shine babban aiki guda da ke da yasa a gaban shi, wato saka Amurka ta zama farko akan duk wani abin da zai yi. A cikin sakon da ya saka a dandalin duniyar gizo ta YouTube, Trump ya ce ya umarci makarabansa masu shirye-shiryen kama ragaban mulki da su lissafa mishi abubuwan da zai yi ranar farko ta kama aikin nashi. Ya ce ɗaya daga cikin matakan farko da zai zartas a ranar farko ma da fara aikin nashi shine fitar da Amurka daga cikin ƙungiyar bunƙasa harkokin kasuwanci da haɗin kai ta Trans-Pacific da kuma neman a sake shata ƙa'idojin da ke cikin yarjejeniyar kafata. Sannan masana sun ce ɗaya daga cikin matsalolin da shi Trump ɗin zai fuskanta shine yadda zai iya zama hannunsa daga harkokinsa na kasuwanci bayan ya tsare kan karagar mulki, abinda ake ganin zai mishi wuya saboda ya saba. Shi dai Trump ya ce yana so ya miƙa aikin gudanar da harkokinsa na kasuwanci ga manyansa guda uku domin ya nuna cewa yana aiki da dokokin da suka haramta shugaban ƙasa wato raba hankalinsa biyu tsakanin mulki da kuma wasu hidimomi na ƙashin gansa.
To masu sauraro, ƙarshen shirinmu na yanzu kenan, sai kuma da misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa. A lokacin za ku ji kaɗan daga cikin irin wainar da aka toya wajen taron gwamnoni da 'yan majalisun jam'iyyar APC wadda take jan ragaman mulkin Najeriya, da kuma sauraron manyan laifuffuka da wata kotun ɗaukaka ƙara ta jamhuriyar Nijar ta fara yi. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.